وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin watan Ramadan da karatun godiya da 146 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 225 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 10, kuma muna cikin suratul Anfal. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 57, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 58, inda Ubangiji Ta'ala ke cewa wa in ma takhafanna min qawmin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
Ubangiji Ta'ala ce wa imma takafanna min qawmin khiyanatan. Idan ka ji tsoron ha'inci daga wasu mutane da ka kulla amana da su, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanda ka kulla yarjejeniya da su cewa babu yaki tsakanin ka da su, sai kaga alamar za su ha'ince ka, za su warware wannan amanar, za su cutar da kai. To fahim ilayhi, ka jefar musu da wannan alkawarin da kuka yi, ka warware shi, ka bayyana musu ala sawa, ku zama daidai da su a wajen ilimin cewa yanzu babu wani alkawari tsakanin mu da ku. Inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son wato ainihin masu ha'inci. Kar ka zama ka ha'ince su, ka bayyana musu cewa lallai yanzu wannan alƙawarin babu shi, tunda ka ga alaman cewa za su warware wannan alƙawari. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya kulla alƙawari da kafirai cewa babu yaƙi a tsakaninsu zuwa wani lokaci, to sai ga alaman cewa za su warware wannan alƙawari. Warwarewar shi ne su kashe wani musulmi ko kuma su tinkari musulmi da yaƙi. Don ya ga alaman babu amana a tare da su, sun warware wannan alƙawari, to ya jefar musu da alƙawari. Ma'ana ya ce musu, ni yanzu ba babu alƙawari tsakanina da ku, saboda na ga alaman za ku haƙince ni, saboda haka yanzu akwai yaƙi tsakanina da ku, ni zan yaƙe ku, kuma za ku iya yaƙa nan. Saboda haka ku zama kuna da ilimi akan wannan, na zama daidai wa daida da ku, cewa a yanzu fa babu magana cewa babu yaƙi tsakanin mu da ku, akwai yaƙi tsakanin mu da ku, saboda haka zan iya yaƙan ku, kuma za ku iya wato ainihin yaƙan. A nan Ubangiji Ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu, domin kada ya zo ya afka musu su ce ya haƙince su, alhalin ba su bayyanar da cewa fa su sun jefar da wannan alƙawarin ba, amma dai akwai alaman za su haƙince shi, kuma alama za su jefar da wannan alƙawari. Shi ne Allah Ta'ala yake ya gaya musu shi ba wani ɓoye-ɓoye, yanzu babu alƙawari tsakaninsu, saboda haka ba ha'inci kenan. Inna Allaha la yuhibbul kha'inin, domin Ubangiji Ta'ala baya son masu ha'inci. Wato wannan larabci ne na ƙorewa, wanda malamin tafsiri sun jinjina shi, sai an yi ƙarin bayani sosai kafin a gane, saboda kasancewan ala sawa'in din nan ba a yi bayani menene ala sawa'in ba a yin da ayat ko, amma dai mutum zai iya fahimta. Wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan, in ka ji tsoron ha'inci daga wajen mutane, sai ka ce waɗanda ka kulla alƙawari da su da yarjejeniya babu yaƙi tsakanin ka da su, sai ka ga alaman za su ha'ince ka, suna iya kawo maka hari ba tare da ka sani ba. To fambis ilai, ka jefar musu da alƙawarin, ai fambis ilaihim ahdahu, ka jefar musu da alƙawarin da da kuka yi na cewa babu yaƙi a tsakanin ku da su. Ala sawa'in wa takunu ala ilmi sawa'in bainaka wa bainahu, ya zama kuna kan ilimi na daidai tsakanin ka da su, cewa fa yanzu babu yaƙi, babu wani alƙawari tsakanin ku, kuna iya yaƙan juna. To da haka in ka kai musu hari, sun san cewa babu ha'inci, babu wani ɓoye-ɓoye, dama ka gaya musu wannan alƙawarin a riga an an jefar da shi inna la ilaha illa huwal khairin so da Allah baya son masu wato ajin hajin to ka duba hatta alƙawari tsakanin musulmi da kafiri ba a yadda ka ajiye to idan ka warware alƙawari ka gaya masa cewa ka warware in ka ga ba zai rike amana ba ka ce a wannan alƙawarin ba dole ba ne mun warware shi domin ya san cewa ko da yaushe za ka iya kawo masa hari shi ma ya yi shirin cewa za ka kawo masa hari saboda ka hajinci ba a yadda da shi ba ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ba a yadda wato ainihin ka hajinte shi ba Allah ta'ala baya son hajinci shi ne rashin cika alƙawari sai ubangiji ta halaye
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
أبنجي تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا kada kafurai waɗanda suka kubuce su ba a kashe su ba a yakin Badar mutanen Abu Sufyan kenan ko waɗanda suka samu suka lallaba suka gudu lokacin da ake yakin Badar kada su yi tamanin sababu cewa sun tsere wa Allah ba su isa su tsere wa Allah ba innahum la yu'jizun su ba za su fadiyar da Allah ta'ala ko ba za su wato kubuce wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala so da aka kafurin da bayi ajalin su ba yakin Badar da kafi tamanin su sha Allah ta'ala ya suna nan a karkashin ikon Ubangiji subhanahu wataala da tamansa ko yaushe yana iya halakar da su ba za su gajiyar da Ubangiji ta'ala ba ko ba za su tsere masa so ai al ardu ardullah was sama'u sama'ullah kasan da Allah ne in ya ga dama sai ce ta kurme da kai duk inda kai sai ta kurma da kai kawai shikenan sai ka ji sai kamar yadda ta faru da Karuna ba ka sabna biyu wani dare ila arba shi ke nan gama da shi ya zama tari ka saman ma ta Allah ne ya ga dama sai in gido maka da wasu duwatsu ko wani abu shi ke nan sai a gama da kai to da haka baka isa ka gujewa Allah subhanahu wa ta'ala ba duk inda kake Allah yana gani ka kuma yana da ikon ya halakar da kai to sannan wai nan gwanjan kafirin kuma sai daya Allah ya halakar da su irin su Abu Lahab da wasu dai yakin Badar din bashi ya tura wani wanda yake bin bashi ne ko ya maimakon bashin da yake bin sai da yakin Badar ya wanke sai shi bai je ba amma daga baya Allah ya tura masa mummunan ciwo wanda ba a san ma wani iri bane ba a saba ganin irin sa ba wannan ciwon ya gama da shi haka Allah ta'ala ya dinga dauka su sai duk wanda ba su musulun ta ba sai da aka kashe sai da suka halaka Ubangiji subhanahu wataala ya nuna musulmi wala kantan su tun a da duniya kafin su je lahira to kar mu sai tsammani don ya fito a yakin Badar ba kashe shi bai tsammanin ya sha bai sha ba Allah ta'ala yake ba su isa su kubuce mana ba suna nan a hannunmu kuma za mu tantana musu kusansu kuma hakan din ta faru sai Allah ta'ala ce wato wannan kamar da Ubangiji ta'ala yake faɗa ne a suratul Ankabut yana cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yakunu waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammani sun kubuce mana ne sir da irin hukuncin da suke yi da tamani da suke cewa ba za mu iya kama su to ba in yakin Badar ba kowaye ne mai zaba Allah ta'ala kar ya tamani cewa Allah ta'ala wato ya jale shi ne saboda ya fi karfin Allah ba wanda ya fi karfin Ubangiji ta'ala bal ma idan kana sakon Allah ta'ala sai kaga Allah yana kara maka ni'ima to ka ji tsoron cewa ko rabonka na lahira ne ake turo maka shi zuwa ga dukiya ya zo a hadisin manzala ta sama duk wanda wato yake saba wa Allah ta'ala Allah yake kara masa arziki da matsayi to ya sani Allah ta'ala yana masa talala ne duk abin da rabon sa na lahira ana turo masa cin a duniya sannan shi ke nan je lahira ba ya komai to da haka in ci gaba da saba wa Ubangiji ta'ala yana gani kamar Allah yana masa gata a sai talala yake masa sanat tadrihu bi haythu la ya'lamu wa uhli lahum inna kaydi matin Allah ya ce muna musu talala ne ta inda ba su sani ba muna jinkirta musu azaban Allah ne girma ne. To da kai idan mutum yana da hankali, ai ko da bawan Allah ne yana bautan Allah ta'ala, sai gani imomi suna ta zuwa masa ko ina kamata ya tsorita, ya ga harkoki sun butu masa, ya kamata ya ji tsoro ya koma ga Allah ya ta sallah ya ta zikiri yana godiya wa Ubangiji subhanahu wataala, domin tsoron ko rabonsa na lahira ne ake turo masa. Abdurrahman bin Auf azumi yayi mawadaci ne daga cikin safan manzalar sa, ya rasa masa abun buɗe baki, sai ga abun buɗe bakin da irin na mawadata mana abun ki kana kana, sai ya fashe da kuka, yana ta kuka bai ci abincin ba bai buɗe baki ba. Sai ka tambaye shi ya haka, ya ce an kashe sayyidina Hamza a yakin Uhud, ya fi shi alkhairi amma ya mutu a talauci. An kashe Mus'ab bin Umair a yakin Uhud, ya fi shi amma ba a samu cikakken likafani ba tare da shi da za a masa, ba abin da ya mallaka sai zani guda ɗaya, in an rufe kansa kafansa ta bayyana, in an rufe kafansa kansa ya bayyana. Sai manzo sun yake a rufe kansa da wannan zani, kafansa kuma a sa ganye, haka aka rufe. Yace amma ni a turo mini wannan abin duniya irin haka, yace wallahi ina tsoron kar ya zama kore mona ne na lahira ake turo mini cin ya duniya. Sai tashi kawai bai sai buɗe bakin ba, bai ci abinci ba. To ballantana wanda yake saba wa Ubangiji ta'ala, ya gani imomi harkoki suna buɗuwa masa amma kawai ba ya shiga taitayinsa, to sani cewa ta'ala lahaki wannan. Amma in mumini ne hakan zai ƙara masa ƙarfi wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala da gode wa Allah da istighfari da nisantar sabon Allah, domin ya zama ya ji daɗi a duniya kuma a lahira ma ya je ya ji daɗi. To shi ne Allah ta'ala ya ce wai waɗanda suke ganin cewa sun kubuce nan ba azabtar da su ba, suna aikata munanan ayyuka suna tamani sun kubuce mana ne. Allah ta'ala ya ce cire da irin wannan hukunci, akwai mai kubuce mana ne? Ba wanda zai kubuce wa Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Kada shakatawan kafurai da jin daɗi da suke a duniya ya rufe ka, dan jin daɗi ne dan kasan sannan makoma su ta jahannama ne, tir da shimfiɗa wutan jahannama. To da ka in ka je duniya, ka shiga duniya za ka ga irin yadda kafurai suke watawa, suke walwalawa, suke jin daɗi. To kar wanne ya rufe ka, da za ka je ka shiga cikinsu ka je ka zauna, to za ka rufu da su. Addininka zai yi rauni, to wannan din kar ya rufe ka. Ka rike imaninka da addininka ka zama mai tsoron Allah, dan jin daɗi ya san ka dan in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan a ƙarshe kuma koma su za ka zama wato ainihin wutar jahannama, wutar jahannama kuma cir da shimfiɗa ita ce wutar jahannama. To kar ka rudu da wato ainihin rayuwar da wasu suke yi, ka ɗauka cewa to kai ma fa gara ka shiga dauda, ko da za ka yi asarar addininka, in dai aka kai asarar duniya da lahira. Sai Allah ta'ala ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati, ku tanada musu su kafiran nan abinda kuke da iko min quwwatin na ƙarfi, wato na ƙarfi na yaƙi, ku tanadi makamai, ku iya sarrafa makamai, sannan ku tanade su ku ajiye su ko ta kwana, in ba haka ba bokanin gaban ku ba za su ji tsoron ku ba. Wa min ribadil khairi, da kuma tsaurarun dawakai, ku daure dawakai domin yaƙi. Zaga zuwa maganar doki a gewa, ana magana ne roka san prince card, abubuwa na yaƙi, manya-manyan makamai da manya-manyan bindigogi da jiragen sama na yaƙi su za a tanada, domin a tsorata abokanin gaba. Turhibuna bihi aduwwan lahi wa aduwwan, ku tsorata maƙiya Allah da maƙiyanku da waɗannan makamai ɗin. Wa akharina min dunihi, da wasu ma daban, wato ku tsorata kafurai, tsantsan kafurai da wannan makaman. Wa akhari da min dunihim, da wasu ma wanda ba su wasu ne munafukai da yahudawa. La ta'lamunahum wallahu ya'lamu, ba ku san su ba Allah ta'ala shi ne ya san su. To da aka tanadin makami, ina tsori ta abokin gawa. Wa ma tunfiqu min shay'in, duk abin da kuka ciyar na wani abu na dukiyar ku fi sabilillah, don ɗaukaka addinin Allah, kuka yi tanadi na yaƙi da shi, yuwaffa ilaykum, za a cika muku ladansa. Wa antum la tuzlamun, ku ba za a zalunce ku ba. Anan Allah ta'ala yana umurtar mu da mu tanadi makami, mu tanadi ƙarfi na yaƙar kafirai, in ba haka ba za su shiga ba a kan, in ba haka ba za su raunata mu, za su hana mu addini. Wannan shi ne abin da ke faruwa. shine abin da ke faruwa yanzu kafiran duniya sun fi musulmi karfin makamai shine da za ta tara makaman musulmi ma kasa daya sabi shi yasa kafiran suke duka musulmi yanda suke so sai dai ake ihu kawai sai dai sauran kasashen musulmi ta cewa su ta cewa Allah waje da abin da Isra'ila taiwa Falastina Allah waje da abin da Amerika taiwa kaza amma ba abin da za ta yi saboda ba su da karfi ba su da makamai ba su yi tanadi bal ma masu mallakan makaman ma daga wajen kafiran suke tsaya ba su suke da kansu ba za su tsaya a hannun Amerika su tsaya a hannun Rasha a hannun Ingila da sauran Germany da sauran amma su ba sa iya kerawa to sai su ne suke kira su dan sayar muku ai dan san muku suke yi tunda su suna kerawa da kansu ku ba za ku iya kerawa da kanku Allah subhanahu wataala ya ce ku tanadi makamai na yakin kafirai shi ne karfi kowa da ana maganar kibiya ne da mashi da takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi muslim da yazo ya karanta wannan ayan akan mimbari wa aidu lahum masalatu min quwwati wa biribati kai zuwa karshe hukumat bin amir sai ce manzo Allah sai ce ala innal quwwata ar-rami ala innal quwwata ar-rami abinda ake nufi da karfi anan shine iya harbi iya harbi yadda zaka harbi ka buri ka kace ka samu kibiya kuma ka iya harbi shi ne ake nufi da karfi to iya yaki kenan iya yaki to yanzu ba maganar iya yaki ba makami ma ba da shi balle tana a koyi yadda za a sarrafa shi gadi yan kananan makamai ko inda ba su kai sun kawo ba shi yasa musulmi yanzu ba barazana bane a wajen kafirai sun riga sun gane sirrin cewa ba sa tanadi yaki amma kaga da can baya da musulman suke da tanadi to kafirai tsoron su ne suna korace da su sannan aka ce wa mir ribadil khairi da kuma tsaurarun dawakai wato a tsare su fi sabilillah don fita yaki kaga yanzu kan sai dai jiragen yaki kenan ko a daure jiragen yaki a samu jiragen yaki marasa direbobin nan kaman guda 10,000 a jiri to ga gwana dole za a ji goro zamin jirgi marar matuki in karbe shi ma ka harbe karfe ne baka lalata rai ko guda jewa to ina muke da wannan jirage in za mu mallaka ma su dai kafiran su za su sayar mana ba mu da shi ba mu iya yadda ake kira su su za su sayar mana da wannan maka saboda haka a daure dawakai na yaki ma na a tanadi kayan yaki a aji daɗin da dawakai ne ake zuwa su ne abun hawan da su ake yaki idan mutum shi kaɗai zai yaki babu doki to mai doki zai ɗinka shi uku wajen barnata kafirai wajen halata kafirai to ka ga yanzu kan sai dai manya-manyan makamai da ake harbawa da gare su makami mai linzami ko mai dogon zango ko ma mara linzami ma doki ne ake nan saboda haka ya kamata musulmi su farka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhayl fi thalathati li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun doki na mutum uku ne wani in ya mallaki doki lada zai samu wani kuma in ya mallaka rufin asiri ne ba lada ba alhaki wani kuma in ya mallaki dokin alhaki ma yake samu wanda zai samu lada wajen mallakar doki shine wanda ya daure dokinsa don yaki fi sabilillah wannan kan zai samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a je jihadi da shi don ɗaukaka addinin Allah wanda doki yake rufin asiri a wurinsa shine wanda ya mallake shi don ya hau shi ba don jihadi ba ko ba don mugunta ba don ya hau kawai kamar yar motar hawanka in ka tashi tafiya za ka je abuwa ka ja kasa da tafi iyalai ka za su je ka ɗauke su zai da za ka je mari je wuri kaza sai kai ki kawai ka tafi kaga ka rufin asiri ba sai ka ce ga Allah wani zo ka ɗauke ni mana ko ka tare dan a ca ba sai kawo an fara tafiya in ya ce ina ne kace jambutu sai ce kai ni ba jambutu zan je ba ka sauka in kenan sai ka sauka sai ka sake taron waje kuma kaga ba rufin asiri ba rufin asiri amma ka da abun hawanka kana da rufin asiri to shine wanda ka ce doki wani rufin asiri ne sitir ne ba ka buƙatar abun hawan wani kana da naka za ka yawata inda kake so duk inda ka tashi za ka tafi ka je ka za ka aje abun ka ka tashi za ka motsa kuma ka sake ɗaukar kayan ka yace to wani doki haka yake a wurinsa wani kuma doki yana zama zunubi ne a wajensa laifi ne laifi ya ta da didokin dunya kan musulmi don alfahari don riya inji ba za su ba raba da hariya an wa fakhran wa niwa'an wa riyan wani zai ta da didokin ya ce ai wani shi yana tare da kan yaki kuma alhalin ba ba wani yaki ba don yaki ya tare da ba kaga riya ta shiga ciki ko ma don yaki ne ba don Allah ba ne ba ya fita ya ji ko kuma ya dinga alfahari da shi ai mu mu ne masu dawaka sai yanzu baka da motar hawa to amma kai an gama da kai ai mu ga moto ina da mota kaza da kaza da kaza wallahi ba san yi wannan abu inna la la yuhibbu kulla mukhtalif faqul mai alfahari ne wala kan ta wasu mai reda wasu Allah ba san wannan wani kuma ya ta da didoki don da ba da musulmi an tashi yake ga yaki musulmi wannan duk suna da alhaki wajen rike da wakan da su zaka duk wani abu da ka tanada don ka cutar da wani to Allah ta'ala yana rubuta maka alhaki da sawabin tanadin wannan wato wannan abin da kai sannan hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim manzo ya ce al-khayru maqudu fi nawasih al-khayr ila yawm al-qiyamah al-ajru wal maqnama doki an kulla al-khayri a cikin tukunduman sa har duniya ta kai shine azajin sa akwai al-khayri a kansa har duniya ta kai akwai lada akwai ganima in ka daure shi don jihadi zaka samu lada sannan an yaki kuma za ka samu ganima don ganiman ka za ta fi ta mai ta wanda ya je yaki ba doki shi kashi ɗaya za a ba shi ga kowa ba ka kashi uku kashi biyu na doki da kashi ɗaya na ka to ka ga akwai alkhairi a ciki to abun hawa akwai alkhairi a ciki musamman in Allah ka rufa da shi to sai Ubangiji ta Allah ce ku yi wa'innan tanadi na yaki turhibuna bihi aduwallah wanda za ku tsori samakiya Allah da shi wa aduwakum kuma makiyanku su ne kafirai kafirai makiya Allah ne ko makiya musulmai ne kai mana aduwu tana zuwa da mufradi tana zuwa da jami daga ma'anar mufradi ko jami aduwun aduwun lahi makiyan Allah guda daya aduwun lahi makiyan Allah da yawa ba sai an ce a ada'un lahi ba la ta takhidu aduwi wa aduwu makiya na kawai da makiyanmu namiji a ce aduwun mace a ce aduwun duk ana faɗa to da haka za ku tsorata makiya Allah da makiyanku da waɗannan makaman da kuka tanada ko ƙarfi da kuka tanada na yanki sai ce wa akhari na min dunihi da wasu ma wanda suke ba su ba wato su ne munafukai da kuma yahudawa musamman bazu kuraiza in kun tanadi makaman nan za su ji tsoron ku la ta'lamunakum wa la ta'lamunakum ba ku san su ba Allahu ya'lamuhu Allah shi ne ya san su Allah ya fi sanin abokanin gaban musulmi sai da musulmi shi musulmi bai san kai ba ina iya abu duk abokin gaban sa ma a matsayin masoyi bai san kuma ina neman ya kashe shi wani kamar ta tanadi makami yanzu barawa ya san kana da bidiga a gidanka tsoron gidan kai ke ko baka iya harbi ba a ce ma kawai baka iya ba shi bai yi ta ba to da haka kana da irin jinanka idan ka ji wani dan motsi ka harba ka koma ka kama bacci to barawa zai ji tsoron billahi ma mutum sai ma ya da wannan bidiga ana tsoron wannan lai wanda da na cikin kare gidan mutum to kaga tare da makami yana da muhimmanci saboda abokanin gaba ba sa karewa ai ba sa karewa amma dai kar ka zama dan ta'adda da sabbin mallakan makami idan ka zama dan ta'adda to wannan kuma laki za ka samu kuma Allah ta'ala bai yi daka mallaki makami domin ta'addanci ba amma za ka iya mallaka makami don kare kanka yasa makami sai ka masa lati a ce akwai da kwakwalwarka a samu ba matsala kafin a yi daka mallaki bindiga don kare zama akwai matsala a kwakwalwarka a mallaka waka bindiga ka je ka harbe matanka da 'ya'yanka ai ta faru ko akwai wanda ya bi harbe 'ya'yanka a nan Kano ne ko a ina ne kwanakin ba saboda haka kaga dole ne a duba kwakwalwar mutum a tabbatar da lafiyarsa kafin a baki makami to sai Ubangiji ta lace wa matun fi komi shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abin da kuka ciyar don ɗaukaka addinin Allah to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cika muku ladan wato ladan abin da kuka ciyar fi sabilillahi kuma ba tare da an zabince ku ba wato kuɗin da ka ɗauka ka sai makami don tanadin yaƙi shi kansa za a baka lada a cikin sawa'un kafirai ne suke addabanka ko munafukai ne ko yahudawa ne ko su 'yan ta'adda ne yanzu kakkashe musulmi da ake tai a wasu jihohi inda sun yi tadadin su masu kashe su sun fi da sun ji tsoron su na ba za su dinga afka musu ba kawai kamar kiyashi a ji ana kakkashe jama'a su makami yana da muhimmanci kuma aljani ma yana tsoron mai makami domin a tafsirin wannan ayan wa akharina minhum wasu ma dan sun fassara shi da ash-shayatin ash-shayatin alladhina fi tuf shaytanu da suke aljani wanda suke cikin gidaje Allah ta yace ku tanaji makamai domin yakan abokanin gaban ku kafurai da aljani da aljani saboda ta haka wasu fassara su mujahidi to da haka in kana da makami aljani ma yana tsoron gidanka kai ji ba aljani na tsoron masifin sai ma bari ga muku ko baka da makami ka da masifa to aljani yana tsoron ka zalibe kaga aljani ya shiga mutum hakurin sa yayi yawa ko tsoron sa yayi yawa din mata masu yawan tsoro amma in baka da tsoro jarumi ne kai kana da masifa to zai wuya aljani ya shige ka tsoron kai ke balle tana ce ka rike bindiga ko ji takobi ko ta wuka kana yawa da ita ko ka aje a gidanka aljani ya ganka kaucewa zai wannan shine gaskiyar magana yasa malamai suka fassara wannan da aljinnu ashyadun da gina fi dur ka sanar da makami saboda aljani kangararun shaydanu kangararun aljani wadanda suke cikin gidaje na fadan muna fahimta to duk abun da ka ciyar fi sabilillahi ubangiji subhanahu wataala zai miyar maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abun da ka ba fi sabilillahi za a ninka maka ninki bakwai ninki goma kai ninki saba'i zuwa har ninki dari bakwai sannan ubangiji ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wanda ya tayar da dukiyarsa fi sabilillah dan daukaka addinin Allah kamar mutumin da wato ya sa kwayan hatsi guda ɗaya da ya fute da damuna sai tsirar da zangarniya bakwai ko ce zangarniya ta ba da kwayan hatsi guda ɗari kaga ɗari bakwai kenan saboda haka in ka ba da dirhamu bi sab'i mi'ati dirham haka malamai suka ce dirhami ɗaya za a ba ka ladan dirhami ɗari bakwai naira ɗaya in ka ba fi sabilillahi to ladan naira ɗari bakwai ne in dubu ɗaya ka ba fi sabilillahi za a ba ka lada kamar ka ba da dubu ɗari bakwai in miliyan ɗaya ne kamar miliyan ɗari bakwai haka abin yake tafiya so da haka ciyarwa fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah ladansa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya sanya wa ladan to addinin Allah ba wai ƙarfi ne kawai ba kai amfani da dukiya ba kuma gurgurdun abin da Allah ya kore maka kai ma a yi da kai ka bauta Allah da dukiyanka da kanka jahidu bi amwalikum wa anfusikum kai jihadi da ƙarfinka kuma kai jihadi da dukiyanka idan kai wannan ko ta ina kana nan kenan ko masu kuɗin ba su nuna maka wani abu ba amma ka zauna ka ce kai talaka je kai ba za ka bayar ba za ka motsa ba sai dai a baka kai ba za ka bayar ba kana ɓata kanka lokaci ai kowa yana jeje gurgudun nasa ne mai arziki jeje gurgudun arzikinsa mara shi kuma ya bayar gurgudun halinsa ne yun fi to sa'atin min sa'atin wa man qudira alayhi rizqu fa yunfiq mimma ataahu ba kowa ya bayar mai wadaci ya bayar gurgudun wadatarsa talaka kuma wanda talauci ya mamaye ya bayar gurgudun halinsa amma ba za ka ce kai ba za ka ba ai dole dai wata ran kana samu ko da dan ka ce so da haka za ka samu lada wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بنجي تعالى وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ إِذَنْ كَافِرًا سُكَ كَرْكَتَ وَجَنْ سُلْهُ سُكَ تِعَى مُبَامَا سُنْيَاكِ مُنْ سُلْهُ كَوَيْ أَذَوْنَا لَاكِيَا fajina laha ka karkata zuwa ga sunu in kaga akwai maslaha amma ba maslaha ka buge su kawai a rage barna amma akwai maslaha ai sulhu da su a zauna lafiya kai sulhu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kai baka san batinin su ba amma a zahiri sun ce suna neman zaman lafiya ai sulhu kai da sulhu karkata to ai ban san abin da suka koyi a zuciyar su ba kada mu yi sulhu kuma dare ɗaya su zo su gama da mu a kai yadda da sulhu kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala innahu huwa as-sami'ul 'alim Allah shine mai jin abin da suke fada al-alim kuma masanin abin da suka kulli a zuciyar su ko da haka in ma ko wani yaudara a zuciyar su to ubangiji subhanahu wataala ya sani anan Allah ta'ala yana ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kafirai suka nemi a zauna lafiya ai sulhu to yadda a zauna lafiya idan akwai maslaha a ciki domin ba wai yakin ake bukata ba dama ana neman musulmi a dade su su yi addinin su yadda ya kamata sannan musulunci ya daukaka idan suka ce a zauna lafiya ba bukatan ayyaki da su saboda musulunci yana buƙatar zaman lafiya. Manzala ta sama ce la tatamannaw liqa al adui fa idza laqaytumuhum fasbiru, kar ku yi burin haduwa da abokanin gaba in kuka zo so ku yi haƙuri, kaga ba burin haduwa da su. To ko da za a yi nasara ai za a zuta jina ne da yawa, wani kuma ya bar gidan sa ya tafi gidan. To amma idan maslahan shine a gumsa yaki, to kara a gumsa ko da za a yi asara musu rayuwa, domin sun yi an yi asara za su tafi aljanna ne, wanda suka rage kuma su sai su yi addinin su yadda ya dace. To shi ne Ubangiji ta Allah ce idan kuka yi sulhu din, to ku dogara ga Allah ta'ala, Allah zai taimake ku a kan zaman lafiya. Allah yana jin duk abin da suke faɗa, ko da ku ba ku ji kulle-kullensu ba, to Allah ta'ala yana jin su. Sannan kuma ko da ba ku san me ke cikin zukatansu ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu, kuma ya ce ku yi sulhu din, ku yi din, Allah zai muku maganin su. Shi yasa lokacin da mushrikai a sulhu Hudaybiya, amul Hudaybiya, suka nemi a yi sulhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba za su bar manzon Allah ya shiga garin Makka ba ya je ya yi umra. Amma sun yadda shekara mai zuwa ya yi umra, amma kuma za a ajiye yaƙi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara goma, wata riwaya shekara tara. Me yasa suka nemi a ajiye yaƙi? Saboda sun san manzon Allah ya fi ƙarfin su yanzu. An riga an yaƙin Badar, an yi Uhud, an yaƙin Ahzab, yakin ƙare da mai za a ce ne sun tattaro danginsu gaba da yaron yakin taron dangi, sun zo ba su yi nasara ba. To yanzu sun sani cewa duk yakin da za a kwamza ba za su yi nasara ba. To daga yanzu ka ce to yanzu mu zo alkawari ba yaki tsakaninmu da kai zuwa shekara goma, manzo sun ce ya yi ta. Amma daga baya da suka wurwure wannan alkawarin suka yi haiti, shi ne manzo sun zo ya shirya ya yake su a shekara ta takwas. Aka yi fatawa Makka, aka bude garin Makka da wato ainihin yaki. Saboda haka idan sun yarda da a yi sulhu a yi inda gaske suke yi, idan kuma ba da gaske suke yi ba, to kara yarda da sulhu haƙiƙi ne kawai. Ko ya zama babu maslaha, in an yaƙe su nan ne addinin Allah zai ɗaukaka a huta da shirinsu, to kawai a gama da su. In kuma a ƙyale su shi ya fi amfani, to a ƙyale su ɗin ba faɗan ake so ba. Kamar halin kitabi, manzo Ubangiji ta'ala ya kirɗanta kafin a yaƙe su a tallata musu su ba da jizya. Su ba da jizya in garuruwan su yana kusa da garuruwan musulmi, su kaskantar da kansu ga musulmi kuma su dinga ba da haraji. In sun yarda da wannan ba za a yaƙe su ba, amma in ba su yarda da wannan ba, to kuma sai dai yaƙi, ba za a ƙyale su ba. Kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin suratul Tauba, yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الله تعالى ya ce ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da manzala ta sama ba, ba sa haramta abin da Allah ya haramta, ba sa addini na gaskiya daga ahlul kitabi, har sai dai in sun ba da jizya suna makafanta. Idan in sun ba da jizya ba za a yaƙe su ba, in ba su ba kuma za a yaƙe su. To kaga nan ma sassauta daga kafa sai su ba da jizya. Amma in an zo wucewa a hanya, musulmi shi ne a tsakiyar hanya, su kafiran suna gefe-gefe, sai dai in musulmi ya wuce su da tsakiyar hanya. In sun zo ba da jizyar ma cikin ƙasƙanci za a karɓe ta, ba wai za a ce a kai sannan ku kawo madalla-madalla ba, sai je rungu ma wasa to je ka ajiye ta kauce, je ka ajiye a ɗaure fuska cikin ƙasƙanci. In wulaƙancin ba a so ya musulunta, in ya musulunta sai ya samu izza, qul fa lillahi al-izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin. To da kamar mini shi yake da isa, amma yanzu da abubuwan suka lalace, musulmi ya zama ba sa kishin addininsu, sai kafiran suka samu izza, har ma sun fi musulmi izza a wurare da yawa, saboda mai saboda ba rike addini yadda wato ainihi ya kamata ba. Sai Ubangiji ta laye
wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم innahu azizun hakim.
Ubangiji ta'ala ya ce wa in yuridu an yakhda'uka, in sun yi nufin su ha'ince kama a wajen su. A can ba Allah ta'ala ya ce idan kafiran suka nemi a yi sulhu manzo Allah ya yarda a yi sulhu a zauna lafiya. Amma kar ka damu cewa baka san kulle-kullen da suke yi ba, ko kuma baka san me yake cikin zuciyarsu ba, kai tawakkali ga Allah, Allah ya sani kuma ya san me yake cikin zuciyarsu, yana jin duk abin da suke faɗa da mitin da suke. To sai Allah ta lafi wa in yuridu an yakhda'uka in ma fa sulhin suha'ince ka ne da wannan sulhu din, fa inna hasbaka Allah, hakika Allah ya isa maka, Allah zai maka yaƙi. Huwa allazi ayyadaka bi nasri, ai shi ne ya ƙarfafa ka da nasararsa a yaƙin Badar, ka cikin ba a kan kafirai. Wa bil mu'minina, kuma ya ƙarfafa mu'minai suka yi fata-fata da kafirai a yaƙin Badar da yaƙin Ahzab. Saboda haka ko da a ce ha'intanka suke son su yi wanda kai bai bayyana maka ba, to ba ruwanka da wannan karfe wannan tunani, ka yadda da sulhu din. Idan ka yadda da shi, Allah ya isa maka. Don akwai wasu ce to mai sulhu na ɗan kwana biyar ko sa mai sulhu dai zuwa shekara kaza, amma a sai suna son su yi tanadin yaƙi, su shirya yaƙi, sun fahimci ba su shirya ba, sai sun gama shirya su so su afka musulmi. Akwai wani ya zama haka, to bangiji ta dace ka kaddara ko da ma hakan ne, fa inna hasbakallah, hakika Allah ya isa maka, zai maka bi, zai maka yaƙi. Wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah yakan karbi yaƙi yawan mu'minai. Allah mai ƙarfi ne, mabuwayi ne, ba abin da ke gagaransa. Ai yayi yaƙin a Badar, ko kuma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Allah yake jefa duwatsun nan da kai ba da tsakuwan nan, ni ne dai ba kai bane, kashe wani da wani da aka yi, mala'iku ne ba ku bane. So da haka haka nan a yaƙin Hunayn Allah yayi yaƙi. So da haka wurare da yawa Ubangiji ta'ala shi yayi, to tunda shi yayi zan yi maka a nan gaba ma, ka yi da sulhu. Idan sun ce za su haice ka, Allah ta'ala wato ainihin zai kawo maka ɗauki, kuma za ka ci galba a kan su. Sai sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasri, Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa, ya kore maka ansarawa, su ne al-Aws wal Khazraj, suna tafiya a bayanka in za ka je yaƙi su ɗauki makamai. Manzala tuma ya bar garin Madina, ya bar garin Makka ba don yana so ba, kafirai ne suka koro shi daga garin su garin Makka, suka ce bai zauna a garin ba. Amma da ya je Madina sai Allah ya kore masa mutanen Madina, su ne Ansarawa. An ambace su Ansarawa don suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ba da rayuwarsu gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ta'ala ya karfafe shi da Ansarawa, suna nan suna tare da shi. Daga cikinsu akwai manyan ƙabilu al-Aws da Khazraj, wannan ƙabilun ba sa ga maciji a tsakaninsu a zamanin jahiliya, ne ma'anar ba sa ga maciji, duk inda suka zo da juna faɗa ne, faɗa kawai suke, sananin gaba ne a tsakaninsu. Amma da musulunci ya zo suka karɓi musulunci, sai Allah ya haɗa zukatansu gaba ɗaya, sai Allah ya haɗa kansu, sai suka zama masoya, saboda addinin musulunci ya haɗe su dukkaninsu, masoya Allah ne, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tauhidi ya haɗa su da imani. To shine anan Allah ta'ala yake wa allafa baina qulubihim, Allah ya hada tsakanin zukatan Ansarawa, su ne kabilan Aws da Khazraj, yanzu sun zama yan uwan juna, da kuma gafani. Da idan an ce maka za su shirya su zauna lafiya, za ka ce a'a, bai zai taɓa yiwuwa ba. Sai Allah ya zo da tauhidi, ya aiko manzo Allah ta sama da suka yi imani, shikenan suka zama kamar yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya. Ubangiji ta dace lau an fatta ma fil ardi jami'an, da za ka ciyar da dukkan abin da ke bayan ƙasa na dukiya, ma allafta baina qulubihim, ba za ka iya haɗa tsakanin sukatan Aws da Khazraj ba, walakin Allah allafa bainahum, amma Allah ta'ala shi ya haɗa tsakanin zukatansu da imani. Innahu azizun, Allah mabuwayi ne, gagaro ba abin da ke gagaransa, hakimin kuma mai hikima ne, ya san yadda yake tafiyar da al'amuransa. To kaga wannan abun daga Allah ne, mutum ne baka san shi ba, ba dangi iya ba na gaba, ba na baba, gaba ma da kai yake yi. Sannan ko in addini ya haɗa ku, musulunci ya haɗa ku, sai zama ɗan uwanka, kai har ma yafi ma ɗan uwanka da jini alaƙa da kai, da nuna maka soyayya. Akwai tafai da yawa wanda da ka su musulunta, ba wanda suka fi ƙi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da suka musulunta kuma duk duniya ba wanda suke soyayya. Sauran tafai suna faɗa da su, suna yaƙi tsakaninsu, daga ba suka zama ƴan uwansu, sai dai su haɗu su je su yaƙi wato ainihin kafirai. Allah ta'ala ce ya haɗa zukatan wato Ansarawa, su ne ƙabilun Aws da Khazraj, saboda imani ya hada su akan imani ya hada su akan yiwa manzon Allah ta sama da'a da taimaka manzo zama da karfafa shi yasa da za a je yaki Badar manzo Allah yana cewa me kuke gani ashiru ilayya ibadallah ku bani shawara mu je mu yakin nan ko kar mu an tsara suka tage suka ce ya rasulullah wallahi kace mu je mu kusa cikin wannan kogin wallahi za mu je mu kusa mu duk inda kace mu je za mu je ko ina ne to da haka babu zo babu jadawa suka bada gidajensu wa ƴan uwansu musulmi suka taimake su suka raba dukiyoyinsu bibbiyu suna ba musulmi idan ma mutum ya kawo daga makka ya bar iyalensa a can bai da mata an hada shi dan uwa ƴan uwantaka tsakaninsa da ansarawa da wani ba ansari sai ce to ni fa mata biyu ne da ni yanzu bari in sake guda ɗaya ka zaɓi wacce kake so dan sake ta ita gama ita ka aura kaga ƙarshen ƴan uwantaka kenan ba wai a bari in sake ta ita aura ba a cikin mata na biyu wacce kake so dan sake ta kai ka aura dan in taimake ka tunda ka bar iyalinka a can makka a nan ba za ka samu kai aure ba sai an yaka shikenan ƙarshen ƴan uwantaka kenan Abdurrahman bin Auf shi da Sa'd bin Rabi' da aka hada su yan uwantaka Sa'd yace zan raba gida na biyu in baka rabi gona na biyu in baka rabi iyale na biyu in baka rabi sai ce baraka Allah fi malika wa ahlika walakin tudani ala su yace Allah ya wadu tiyanka albarka da iyalenka ka rike kayanka ni dan kasuwa ne ka nuna mini kasuwa a ina kasuwa take zan je ne kasuwa insha Allah ni ma zan mallaki dukiya kuma zan yi aure shike na aka nuna masa suku kwai kwana wata kasuwa a Madina yaje yana sai da tuku tuku shine bushashen nono rakumi ya fara sayarwa yana sayarwa yana sayarwa yana samu riba wata ran yazo je manzo kuma sai kan shi da turare irin na abwaye yace yaya Abdurrahman yace nayi aure ne ai har ya samu kudi yayi aure sai ka zo ka zo da kana jiran sai an maka aure aje ka kama neman kudi in ka dace Allah ya taimake ka amma kana jira sai babban kai maka aure ko ni yayan ka ko wani dan uwanka kana ta fushi da masu kudin anguwar ku ba su aurar da kai ba Allah ya wajabta musu ne aje ka kama sana'a manzo Allah tun yake mutum uku Allah ya dau alƙawarin zai taimake su almujahidu fi sabilillah bi jihadi don dauka ka addinin Allah wal katibul ladzi yuridu al'ada da wanda bawan da aka dora masa fansa yana son ya biya ya zama da Allah zai taimake shi sannan da annakihul ladzi yuridu al'afaf da mai aure wanda yake son ya kame don kar ya fada zina to Allah ta'ala zai taimake shi ka tinkari auren ka tinkari sana'a kana sana'a kuma Allah da fukar ma ce Allah ta'ala sai ya taimake ka kuma ka je kai aure ko da ka take kawai gashi nan ya zo mai iyalai kuma ya zama daga cikin masu kudin Madina a cikin sahabbai masu kudi mana magana masu kudi Abdurrahman bin Auf yana ce in za a ba da taimako nasa daban ne yake bayarwa daban ne yake bayarwa har ma an rawaito hadisi wata ran a cikin garin Madina aka ji wani gurnani na fatake wato raƙuma da kaya da bayi an dawo daga Sham aka ce wannan kayan na waye ne Aisha ta tambaya aka ce na Abdurrahman bin Auf gaba ɗaya garin ya ɗau jiri kawai dukiyarsa ta dawo daga Sham masu siya su zo su siya kayan kasuwanci ne Aisha ta ce to na ji ko ana mazan su ana cewa da rarrafe zai shiga aljanna sai aka je aka gaya masa sai zo ya zo ya samu Aisha manzan su ne yace da rarrafe zai shiga aljanna ce eh sai zai ce to duk dukiyar da na ba da ita fi sabilillah gaba ɗaya komai da komai saboda ya shiga aljanna da kudu ba da rarrafe ba tun da hadisi wasu ce isnadin sa mai rauni to amma kaga kenan shi dan adam ba a so ya zama mai kasala ba musamman mataki to Allah ne hujja kake da shi zaka zama mai kasala ba zaka ci saka je ka nema da karfin ka ba in tsofaffi sun zauna saboda kashin su yayi rauni memory su ya fara expire to kai kuma ba kwakwalwanka na ja kashinka da karfi kana da karfi ka je ka nema kai tawakkali ga Allah Allah ta'ala ya taimake ka saka Abdurrahman bin Auf yayi to da ka ansarawa sun taimaki mu'minai sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hada zukatan su gaba daya ubangiji ta'ala ce da zaka ciyar da abin da ke bayan kasa gaba daya in kai ne ba za ka hada zukatan su ba ya rasulullah amma Allah ya hada zukatan su da imani sun jefar da duk abin da ya faru na kiyayya da gaba a tsakanin su na azamin jahiliya da yanke zumunci da nuna kiyayya da ta'addanci duk sun yanke shi Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin Qur'ani yace waskuru ni'matallahi allati waskuru ni'matallahi alaykum zai farkon ayat ne واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويريكو دهيجي أن الله تفاعل بكذا ومسلمين كذا وما ستوهيدي كتنا نعمة دا الله تعالى يمكو وان دا غافاكو في أتكارين كفاكو بامتدي أما الله تعالى يحدى ذكاتكم وكذا ما يمكوا دا كنا كان غافا نوتن جهنم الله يتاموكو wannan duka aiki ne na Ubangiji subhanahu wataala to da ta haka yake hada zukatan wato ainihin mubiyai wani daga cikin magabata yace awwalu ma yufa'u minan nasi al-ulfa farkon abin da ake daukewa daga mutane shine soyayya farkon illan da za a yi wa musulmi su ji ba sa son junan kaga musulmi dan uwanka baka damu da shi ba sai kafiri ne kake haba-haba da shi to imaninka ya rauni wannan ita ce masifa ta farko da take shigowa a cikin musulmi in ka ga musulmi ka ga dan uwanka kafiri ba dan uwanka bane mukin Allah ne ba wani haba haba da shi sai dai harka ta kasuwanci ko ta makwantaka ko wani abu amma musulmi shine dan uwanka kisa zo a hadisi al-mu'minu ma'alaku la khaira fi musliman la ya'lam wa la yu'lam mu'mini abunda ake sabawa da shi mu'mini ana sabawa da shi ana soyayya da shi tsakaninsa da mu'mini ɗan uwansa babu alkhairi ga wanda baya sabawa da mutane ba a sabawa da shi wato ba nuna soyayyarsa ga mutane shi ma ko ba a nuna masa saboda yana kaurace wa mutane to da haka ka gyara alaƙarka da ɗan uwanka wato ainihin musulmi domin ka zama ɗan uwan musulmi wanda wannan kuma shi ne zai kai ka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud ingantacce yace wallazi nafsi biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum manzo Allah sai yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so juna imanin ku bai zai ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama mu'mine ba za ku zama mu'mine ba sai kun so juna ba wanda za ka ce kana da imani ko baka so dan uwanka musulmi ba sai yiwa wa kullu ibadallahi ikhwana inna wal mu'mina ikhwatu sai yace to bari nuna muku abin da in kun yi shi za ku so juna ba ku dinga yada sallama a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ka ga dan uwanka musulmi ka kauce kai sama ma sai ka ce kafiri ka gani ina yan uwantaka ta musulunci ai sallama shi yake nuna yan uwantaka ta musulunci kai masa sallama shi ma yayi maka wannan shi bambanta ku tsakanin ku da kafirai kafu ba sallama ba su san ma wannan ba amma kai musulmi in ka da dan uwanka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma ka sake masa fiska sallama lada 30 in ka sake masa fiska za a baka ladan sadaka idan kun yi hannu kuka gaita kafin ku cire hannayen ku a jikin ku ku ba ka bambare hannun ka daga naka ko nasa daga naka an gafarta muku zunuban kamar yadda ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga soyayyan ku da take kara imani sannan hakan kuma zai sa ku haɗuwa a aljanna almar'u ma man ahabba yawm alqiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alqiyama kana son dan uwanka musulmi ya tafi aljanna kai ma za ka tafi haka ake son musulmi su zama sai sa Allah ta'ala ya hada zukatan musulmi duk da akwai gaba a tsakanin su kafin zuwa musulunci amma da suka musulunta sun zama yan uwa sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabi
ya أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
Ubangiji Ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hasbukallah Allah ya isan maka wa man ittaba'aka da wa'inda suka bi ka minal mu'minin daga cikin mutane ma'ana Allah zai kare ka kuma zai kare mu'mine masu bi ka ku rike addini ku dogara ga Allah Allah zai kare ku daga sharri kafirai zai ba ku nasara akan su komai yawan adadin shine ma'ana wannan ra'ayi shine hasbukallah Allah ya isan maka kuma ya tawakkala ala Allah kuma ya tafillaha yaj'alahu makhrajan wa yadhu min hayth la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai kare shi hasbuka ya ji kafi ka shi kadai zai kare ka baka bukatan kariyan wani in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba saboda duk wanda ya dogara ga Allah ta'ala to Allah kawai shine mai kuma zai yi maka ne ina bukatan kai ya zama ka zama mai tawakkali kuma hakikanin tawakkali sannan Allah zai yi maka kuma zai kare ka kuma baka bukatan kariyan wani mutum daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shine ma'anan hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka je yakin hamra'ul asad bayan an gama yakin abin nan yakin Uhud ai an zo an tsori ta musulmi aka ce musu ai mu abin nan Abu Sufyan ya jiyo da wasu runduna na jama'a na Qurayshawa ba za ku iya da su ba ku koma suna gaya maza sama da sahabbai to shine sai sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isan mana madalla da abun dogaro mu dogara ga Allah shikenan kuma Allah ya jefa tsoro a zukatan kafirin suka gudu suka bar kayayyakin su musulmi suka zo suka kiba ganima shine Allah ya ce allazina qala lakum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da haka mu'minai bayin Allah na gari wasu sun zo sun tsori ta su cewa wai kafirai sun yi wani shiri ba za su iya da su ba Allah ta'ala ya tsara musu imani da sababbin wannan sannan sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isa mana madalla da abun dogaro to da haka sun dogara ga Allah to duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa kuma zai taimake shi kuma ba buƙatar taimakon kowa in ba na Allah ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon sa kuma in Allah ya kare ka magana ta kare amma duk dabarun da za ka yi na kariya in Allah bai kare ka ba za a ga bayan ka bi kaya kullahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min hadin min al-qutami kariyan Allah ta'ala ta fi ka je ka sa sulkeri guna da yaki ka je ka kuya a bayan duwatsu in ana yaki in Allah ya kare ka ka kaga su wala ba abin da suka iya da kai ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah ta sama harbu bil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai alal qitali akan yaki ka zaburar da mu'minai cewa su tashi su tafi yaki kaga shi yaki zaburarwa ake sai an caje mutane suke iya tafiya don sai ka ya mu abu su duniya ka nuna musu ba kowai bane lahira wani abu ne ke sa manzon Allah ta sama da za a ta akai tera sahu za a yaki a madar bayan ya ji addu'a Allah amsa addu'ansa me yake wa sahabansa ba cewa ya ku je ku kama dukan kafirai ba cewa ya kumu ila jannatin arduha samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadin da fadin sama da kafai ku tashi ku shiga aljanna ma'ana ku je ku bugi kafirai an koyi shahada za ku tafi aljanna to kaga wannan shine tahrid kenan wato kwadaitarwa kenan harbil mu'minina ala alqital ka kwadaitar da mu'minai akan yaki su tafi su je su yaki abokanin gaban su in yakum minkum 20 sabiruna idan akwai mutum 20 a cikin ku sabiruna masu hakuri ya garibu mai ataini za su ridai 200 yanzu 20 da 200 ninki nawa kenan ninki 10 ma'ana in kafuran nan sun ninka ku 10 ma za ku yi ridai da izinin Allah ma'ana kar ku gudu ku tsaya ku ridai ko suna dukan ku kar ku gudu dan ba su ce ninki ku 10 ba wa in yakum minkum 100 idan kuna da mutum 100 mayaka ko musulmai ya garibu 1000 su ridai mutum 1000 bi iznillahi wa min alladhina kafaru daga wayanda suka kafurta bi annahum qaumun la yafqahun saboda kafirai mutane ne wanda ba sa fahimtar gaskiya ba sa fahimta to da haka mutum 100 su ridai mutum 1000 kaga ne ki 10 ne nan an kashi a sigar labari amma kuburni ne ake bayarwa kabarun ne uri da bin isha inji malamin balaga labari ne amma isha ne kuburni ake bayarwa kar ka gudu kar ku gudu domin kafirai sun yi kafu 10 ku tsaya ku yaƙe su in kun gudu kun yi laifi shine ma'anar wannan maganar kowane mutum da zai yaki da mutum goma haka aka wajarta musu a farkon al'amari ba maganan gudu ko da za a kace ka tafi aljanna domin kai shahada aljanna za ka tafi amma sai Allah ya saukar da sabai wannan abu ya musu nauyi sai Allah ya saukar da al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu Allah subhanahu wataala ya saukake muku wa alima anna fikum dhafan ya san akwai rauni a tare da ku za ku sha wahala a ce wai dubu ɗaya su kinkari dubu goma kuma babu gudu kai ka dai in gafurai goma da takuba da makamai suna taron ka ba dama ka zaɓe ka gudu Allah ya ce kai akwai rauni a tare da ku yanzu za a sassauta mu khaffafa Allahu ankum Allah ya muku sauki ya ce fa in yakum minkum mi'atun idan akwai ɗari a cikin ku mu'minai sabiratun masu haƙuri jarumai ya gani ko mai ta ne za su rinjaye 200 ma'ana 100 su rinjaye 200 ninki nawa kenan ninki daya an sauwake ninki tara kenan idan kai mutum biyu ne ka ku ai kai daya har ka gudu haramun ne amma in sun kai uku fa kana iya gudu in ku dubu ɗaya ne su dubu biyu kar ku gudu in sun kai dubu uku ana iya ne ana iya gudu kun ga wannan ne bawa mayakan mota wanda suka je yaki a mota dama suka gudu a zamanin manzala ta sunama muka ce su dubu uku suka tafi yaƙi a mota a ƙasar Sham ƙasar Jordan amma suka tadda turawa rumawa kenan mutum dubu ɗari za su yaƙi da su sun shirin yaƙi sannan mushrikan laraba mutum dubu ɗari su ma dubu nawa kenan dubu ɗari mutum dubu uku za su yaƙi da dubu ɗari ya za da aka fara kashe komandodin yaƙin aka kashe Zaid bin Haritha aka kashe Ja'far al-Sayyar aka kashe Abdullah bin Rawaha da Khalid bin Walid ya karbi dutsen sai da bara inda za a zabe Abu Dubba tare da sun saji ba to haka ne ma nasara ne saboda haka ba su yi laifi ba kuma Allah ta'ala ne ba su izini da su yi haka amma da ba su ce ninkin su biyu ba to da babu dama su gudu Allah ta'ala yake idan akwai mutum 100 wadanda suke masu hakuri to su rinjaye mutum 200 wa in yakum minkum alfun idan akwai mutum dubu a cikinku mayaka ya garibu alfaini za su rinjayi mutum 2000 kaga ninki biyu kawai amma in ninki biyu ne kar su kuskura su gudu in sun gudu sun yi laifi mun karanta hadarin gudu za su wasu da fushin Allah subhanahu wataala to da haka sai dai in ba su in sun wuce ninki biyu to nan ne za a iya gudu so da haka aka ce wa in yakum minkum alfun idan mutum dubu ne a cikin ku ya galibu alfaini za su rinjaye 2000 daga cikin kafirai bi iznillah da iznin Allah dama in kaga an samu nasara daga Allah ne wa man nasaru illa min indillah shi taimako daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri da karfafawansa da taimakonsa ubangiji subhanahu wa ta'ala in dai tsakani da Allah za ka yi kuma kai haƙuri to Allah ta'ala zai taimake ka saboda haka zai taimaka maka da ƙarfinsa da nasararsa ta dabaru ta wasu hanyoyi da Allah ta'ala ya sani ya ga dama ya tura mala'ika ma ya taimake ka ba tare da ka san shi ba abin da ake so shi ne kai tawakkali ga Allah ya zama tsakani da Allah kake yi kai jaruntaka ka zama mai haƙuri ba mai raki ba to za ka zo da taimakon Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yesu bana zan ku mayar mana miki hankali hankali na fanke ku minti nawa ne